Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 2530 a matsakaicin zango. Masu rarra mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Madaniya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau Talata 23 ga watan Yulin shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare Daula Salim da masu ran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula, ba makanin labarai.
To Sarfilu, tsohon babban jami'in bincike na musamman kan katsalandar Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016 na shirin bayar da ba'asi a gobe. Dubban masu zanga-zanga sun yi dafifi a babban titin Puerto Rico suna ta kira da Gwamna Ricardo Rossello ya yi murabus. Jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar Hong Kong sanadiyar wani harin da 'yan banga suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya.
To Allah ya kyauta, kan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa biyo bayan arangama tsakanin 'yan Shi'a da 'yan sanda da ta yi sanadin mutuwar muƙaddashin kwamishina DCP Usman Umar a Abuja. 'Yan Shi'ar sun sha alwashin babu gudu ba ja da baya.
In suna so mu bari su sake mala, in kuma ba su so su sake malan to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ɗaya. Yanzu suka kashe mu ya zamana ba ɗan Shi'a kwaya ɗaya a Najeriya, to shikenan ba za su ga zanga-zanga ba.
Haka kuma za ku ji cewa shugaban ƙasar Najeriya ya saka hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin Siemens domin warware matsalar wutar lantarki a fadin ƙasar.
Jama'a na kukar ba wutar lantarki, can kuma ana samu da wutar lantarki amma babu hanyar da za a sarrafa ta a baiwa waɗanda za su ci moriyarsu.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko ta zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba, wani abu guda da ya bayyana karara shine dadaddan jami'in gabatar da kara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ba zai fadi wani abu ba face abinda ke kunshe a rahoton sa na karshe dake wajen Attorney General William Barr. Rahoton shine ba a sina a cewar Mueller a ranar 29 ga watan Mayu a ma'aikatar shari'a. Amma in majalisin jam'iyyun Democrat da Republican a kwamitocin biyu sun ce hakan ba zai dakatar da su daga yi wa Mueller tambayoyi masu ƙarfi ba. Ga miliyoyin Amurkawa kuwa masu sha'awar sauraron waɗanda ba su taɓa karanta rahoto mai bincike na musamman mai shafuka 448 ba, za su ji kai tsaye daga Mueller irin abubuwan tayar da hankali na yadda Rasha ta yi kokarin karkata sakamakon zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016 don amfanar da Donald Trump, da kuma yadda shugaba Trump ya yi ta kokarin yin katsalandan a binciken. Dubban masu zanga-zanga sun yi da fifi a babban titin Puerto Rico suna ta kiran da Gwamnan Ricardo Rossello ya yi murabus. Idan aka hada da zanga-zangar ta jiya Litinin, an yi kwanaki 10 kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin ƙasa. Bayan da aka fito da wani kundi mai ɗaruruwan shafuka na irin tabargazar da gwamna da mukarrabansa suka tafka a wata tattaunawar su. Waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar sun ce ana kyautata zaton miliyoyin mutane za su hallara, wato wajen sulusi guda kenan na yawan mutanen ƙasar. An gudanar da zanga-zangar ta jiya Litinin ɗin ne bayan da Rossello ya bada sanarwar murabus daga shugabancin jam'iyyarsa tare da cewa ba zai nemi wani wa'adin mulki ba a shekarar 2020, amma bai yi murabus ba. Na san na yi kuskure kuma na nemi afuwa, a cewar Rossello a wani faifan bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook. jijiyoyin wuya na ƙara tashi a ƙasar Hong Kong sanadiyar wani harin da ake kyautata zaton wasu ƴan banga ne suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokradiyya inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yada wasu bidiyoyi ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya a tashar jirgin ƙasa a Hong Kong a ranar Lahadi. Amurka na kira ga dukkan bangarorin guda biyu da suka yi zuciya nesa. Ta ƙara da cewa barin miyagun na shirya hare-haren irin haka kan 'yan ƙasa abin damuwa ne sosai. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Iran sun nace wajen cacar baki yayin da ta da jijiyoyin wuya da ake yi ta fuskar soji tsakanin hukumomin Iran da kasashen yammacin duniya ke ci gaba da tsanani a jiya Litinin. Yayin da kalaman shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara hura wuta inda ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa Amurka a shirye take da ta ga iya gudun ruwan Iran. Su ne ƙasar ta'addanci ta farko a duniya a cewar Trump yayin da yake tare da shugaban ƙasar Pakistan Imran Khan a ofishinsa na Oval a ranar Litinin. Akalla mutane 17 suka mutu a wani bam da ya tashi a cikin wata mota a Mogadishu a jiya Litinin. A wani rahoto da ya tabbatar wa sashen Somali na muryar Amurka, Daraktan babban asibiti na Mogadishu Dr. Muhammad Yusuf ya ce an kai ƙarin wasu mutane 28 da suka ji raunuka a asibiti. Fashewar ta auku ne a lokacin da dan kunar bakin waken da ake zargi ya ta da ban din a kofar shiga wani otel da ke kusa da wata mahada da ake kira da Kefo da ake yawan hada-hada a Mogadishu. Shaidu sun faɗa wa sashen muryar Amurka na Somali cewa an juya bayan motar ta kalli shingen duba ababen hawa na jami'an tsaro akan hanyar da za ta kai ga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Aden Abdullah da ke babban birnin ƙasar. Mayakan Al-Shabab ne suka ɗauki alhakin kai harin. Daga ƙarshe ministan lafiya na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yi murabus a jiya Litinin bayan an cire shi daga jigon ƙungiyar da ke yaƙi da cutar Ebola. A makon da ya gabata ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana arewacin Congo a matsayin yankin da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Yayin da ranar 20 ga watan Yuli mutane 1,643 suka mutu daga cikin mutane 2,448 da suka kamu da cutar Ebola.
Daula Sallam kenan ta karanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jiya Litinin ne wata arangama ta kaure tsakanin yan Shi'a da jami'an yan sanda na Najeriya a birnin Abuja. Da sanadiyar rayuka ciki har da mukaddashin kwamishinan yan sanda DCP Usman Umar da wakilin gidan talabijin na Channels. To sai dai yan Shi'ar sun ce ba za su daina fitowa zanga-zanga ba har sai an saku musu jagoransu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Sale Shehu Ashaka ya haɗo mana daga Abuja.
Mutuwar wakilin gidan talabijin na Channel ya kawo adadin mutum na biyu a bangaren da ba na 'yan Shi'a ba da ya mutu a sakamakon samun raunuka a yayin muzaharar 'yan Shi'a almajiran Ibrahim Al-Zarja a Abuja. Tun farko dai mukaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Usman Umar ne ya fara rasuwa a sakamakon raunukan harbi da ya samu a wajen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya gana da jagororin tsaro kan wannan akasi da ya faru.
To let him understand that liberty is under control. And the president asks us to make sure we provide security for every citizen of this country.
Babban sufetin 'yan sanda Muhammad Adamu ya shaida wa manema labaru ganawar cewa sun sanar da shugaba Buhari kwantar da fitinar, inda shi kuma ya umarce su da su tabbatar da kare dukkan rayukan 'yan Najeriya. in shi adde da suka fito muzaharar a bayanan yan sanda sun fi mutum 3000. Kakakin yan shi'a na Abuja Muhammad Ibrahim Gamawa wanda yace sun rasa ran almajiran Al-Zazzagin kusan 20 yace ba za su daina fitowa muzaharar ba sai an saki jagoran su
shi kuma Garba Shehu shi ma an tufa ya dame shi a tuna mai cewa yace suna rike da malam to yanzu kuma suka saki malam da sun saki malam lokacin da kotu tace a sake shi ba su mai da shi Kaduna ba sai mu ce to malam ya fita hannun sa ya koma hannun gwamnatin jihar Kaduna ina ko magana cewa suna kashe masa miliyan 3 da wani abu ai ba an mai da shi Kaduna ne ministan sa na lokacin Lai Muhammad yace suna kashe masa miliyan 3 da wani abu to yanzu kuma suka canza in suna so mu bari su saki malam in kuma mu ba su so su saki malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba daya yanzu ka kashe mai zamana ba dan shi a kwaya daya a Najeriya to shikenan ba za su ga zanga zanga amma da mu ba su fi dokar kotu da dokar kasa da tace komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti inda ba su yi wannan ba za mu dinga fitowa insha Allah wayanda suka kashe sun tafi wayanda suka rayu kuma ba za su fasa ba
zuwa yammacin jiya komai ya koma daidai a tsakiyar Abuja in ka ɗeba motoci biyu na hukumar agajin gaggawa da ke kone a bigiran muzaharar Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
zauna lafiya al'umma ta tsada kujiya zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya
to Allah kyauta a gaida Sale Shehu Ashaka ga dukkan alamu Najeriya ta doshuwar matsalar wutar lantarki da kasar ta share shekaru aru tana fuskanta wanda har ma ya jawo kasar ci baya wannan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka rattaba hannu akai tsakanin Najeriya da kamfanin samarwa da rarraba wutar lantarki na kasa da kasa wato Siemens ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakanin kasar Najeriya da kamfanin Siemens mai samar da wutar lantarki na kasa da kasa inda shugaban na Najeriya da shugaban wannan kamfani na Global Chief Executive wato Joe Kessler ya rattaba hannu inda suka yi alƙawarin cewa a tsari na farko za su samar da kuma raba wutar lantarki da ƙarfin ta ya kai megawatt 7,000 a wa'adi na biyu kuma megawatt 10,011 sannan a wa'adi na uku kilowatt 25,000 wannan yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta sanya wa hannu tana da muhimmancin gaske ga ci gaban Najeriya inda shugaban Muhammadu Buhari a duk lokacin da ya yi wa 'yan ƙasa kamfe shine alƙawarin samar da wutar lantarki domin samar da aiki ga al'umma musamman talakawa waɗanda suka dogara ga samar da wutar lantarki ga dukkan 'yan Najeriya da talakawa da kuma masu manyan kamfanoni saboda wutar lantarki ce ita ce cibiya da tushen ko kuma gadon bayan tattalin arziki na kowace ƙasa wanda idan babu ta ba lalle ne a sarrafa al'amura da za su samar da aikin yi ko kuma a samu wadata a cikin ƙasa ba bayan rattaba hannun ne Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma irin tasirin da wannan aikin zai kawo ga ci gaban Najeriya
a Najeriya yanzu za mu iya samar da wuta wadda ta kai megawatt 10,013 amma kuma babu na'urori da za su sa a ci moriyar a raba ta kowa ya ci moriyar wannan wuta jama'a na kukar ba wutar lantarki can kuma ana samu da wutar lantarki amma babu hanyar da za a sarrafa ta a baiwa waɗanda za su ci moriyar su saboda haka yanzu Siemens mu fatan mu abinda ake yi za su taimaka wajen samu da watakila hanyoyin raba wutar lantarki transformomi na wuta da sauransu wanda za a ƙara yawan wutar da ake cin muriyarta a Najeriya yanzu ana maganar megawatt kamar 4,000 ake iya rabawa ana fata shekara mai zuwa su taimake mu a raba kamar 7,000 na megawatt shekara ta 22 ita kuma a kai kamar 10,015 to abinda ake fata wannan yarjejeniya za ta cimma
to amma yanzu ta bayyana cewa akwai wutar nan amma rarraba ta ne ko saida ta ne yake wahala kuma ana zargin waɗanda suka saya kamfanonin nan ba su saka jari su faɗaɗa aikin ba shin za a soke kwangila ne da su ko kuwa ya za a yi domin kada a ce sun ci bili sun karɓi wannan makudan kuɗaɗe kuma an zo kamfanin su ba su yi tasiri ba gashi an kawo Siemens za su yi wani aikin nasu
to wannan zargi an danɗe ana yin sa don ana ta maganar cewa su waɗanda suka shigo suka sayi waɗannan kamfanonin sai da wutar lantarki sun ɗauka cewa wata kafa ce ta gara basar samun kuɗi kamar yadda masu wayoyin tarho suka zo suka samu gara basar sun da biyo kuɗi a hannun jama'a su ku bukata ake sai sun zuba jari mai ƙarfi wajen transformer da da mita ma ta wutar lantarki ma dan ka karbi kudi halin masu cin moliyarta ba su shirin zuba wannan jari
mallan garba shehu kenan kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da shugaban Muhammadu Buhari da kamfanin Siemens aka rattaba hannu a yarjejeniyar da za a kai ga rarraba wutar lantarki a Najeriya wanda zai haɓaka cinikayya da kuma samar da ayyukan yi a cikin ƙasa Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya
To a gaida Umar Faruk Musa hadin su da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a gogon muke cewa karfe 1:15 na dare idan aka biyo mu cikin shirin mu na hantsi za a ji cewa gwamnatin jihar Borno ta karbo wasu tubabbin yan kungiyar Boko Haram 151 da ma wasu rahotanni da mu samu damar ka muku yanzu ba yanzu dai ka shirin mu na gaba
saka mai wuya ka duba sace-sacen da ake a kasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki ban yadda da cewa ba kudi a Najeriya nan da ba za a saya yan sanda kayan aiki ba dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma yan sandan Najeriya
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadaumu da kowa na sabon shirye na tsaka mai wuya To a cigaba da magana kan bukatar samar da yan sandan jihohi a Najeriya yau zamu share fage ne da ra'ayin gwamnatin jihar mu ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ɗaya daga cikin gwamnonin da ke goyon bayan ayi haka din sannan mu biyo baya da sauran ra'ayoyin wasu kan wannan batu din
Gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nana ta cewar dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya ko kuna so ko ba ma so halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro yan sandan jihohi akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnatin jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa
to be having some measure of control on security personnel
surara saba imamu gashuwa mazaunin abuja ni a ra'ayina bana goyen bayan yan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da ne yake a Najeriya idan aka yi yan sandan jihohi to na tabbatar maka turaban Najeriya biya zo dan mutumin kudu shi dai zauna a kudu mutumin arewa kuma arewa to yaushe a ji fadan sanar da gwamnatin jihar dauka wannan fadan sanar ne na Najeriya mai kasa tallafa mu saboda haka ni bana koyon yan sandan jiha a America da England ake yi a ciri ba ma Najeriya aka yi ba kafati ta gwamnati su amfani da shi su musguna wa makiyansu a siyasance kuma makiyansu a Najeriya
madalla to a shirin da ya gabata mun so magana ne na nuna cewa sojoji sun fi yan sanda zama yan gata ko kuma yan gaban goshin gwamnati a Najeriya inda har haka su a nuna yadda sau da yawa gwamnatin take fitar da mankudan kudade tana saya sojoji kayayyakin aiki yayin da yan sanda kuma suke fama da karancin kayan aikin ko kuma a kyale su da kayan da ba sa da kyau wato su lalace ha kuma an yi nuni da cewa ba kasafai kake jin sojoji suna kuka game da karancin albashi ko rashin biyan albashi ba kankare kamar yan uwansa yan sanda to amma ci gaban muhawarar da suke yi wa wakilin mu na Abuja Hassan Maina kai ne ya shirya musu tsohon Hafsan mayakan sojojin sama na Najeriya ya komodo Ahmed Tijani Babu Gamawa da ke fafata da Alhaji Abubakar Tsaf wanda ya taba zama commissioner yan sanda a jihohi da dama irin su Abia da Sokoto da Oyo da Lagos ya ce shi kan san bai da cewa an fi kyautata wa sojin fiye da yan sanda ba
a kulliyomi abin da nake fadi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin kasar nan ya kai har matsayi na general ya nada hannuwansa ya kawo wannan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a janar Muhammadu Buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai riko amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya dauki kowa daya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar dan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai su nema ina tabbatar maka domin
so ina zuwa ya kuma wanda mazu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba daya sun lakin wannan bayanin abin da aka sai yan sanda
eto ha wannan kuma ban sani ba tunda ni ba dan sanda bane ba zan sani ba kuma in ka to wayannan abubuwa fa Hassan kullu abin da muke fadi shine maybe shi shugaban bai nemo wayannan abubuwa ba su kuma wayannan shugaban sojoji sun duba sun gaga abin da suke nema suka nema wurin shugaban kasa ya basu kuma ina tabbatar maka da irin gwamnatin da ake da shi a yanzu ta Muhammadu Buhari in dai har sun nema ina tabbatar maka dukkan abin da suka nema zai basu
to Alhaji Abubakar Tsabarin me da kai dan baya kadan yanzu kaga idan wato tsarin mulkin Najeriya ya dora wa yan sanda ne alhakin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyar su a cikin gida amma kuma galibi dukkan yawancin tashin hankali da yake faruwa a Najeriya sai mu ji ana tura sojoji. A yanzu hakan nan sojojin Najeriya baki ɗayan su suna aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin Najeriya baki ɗaya, wanda kuma aikin ne na ƴan sanda. Kazu kan bayanin cewar akwai karancin jami'an ƴan sanda. Amma musulun suna cewar a sha'anin tsaro na zamani ba lallai sai an samu jami'ai da yawa ba, an samu na'ura ma kurin kamar ya wadatar.
To kayan aikin ne ƴan sanda ba su shi. Kamar kayan aiki kamar motocin da da maka dazun din nan. Da ce muna da irin motocin ne ƴan sanda za su iya shiga, mu ba polisi shiga su je jeje duka inda mutanen nan suke, amma babu. Bindigo gin da ƴan sanda suke isu shi ne mutanen nan suke yi sai criminal suke yi sai
kuma yana so
ya kwashi nasu inda suke samu cikin su ba mu sani ba. To abin da ke bata shani kenan, in aka ba ƴan sanda kayan aiki, aka ba su jin daɗi, aka ba su gidaje da komai-komai da kamar su aikin su sosai, za su iya aikin, za su babu tsoro inda kowane muka respecti. Amma in ba su ci su da kansu da sun ji bindiga sai su gudu, wani su masu yadda bindiga su gudu, domin su mutanen nan masu ƴan zanga-zanga suna da bindigogi a sashen defin na polis.
Air commander, idan muka duba shi kalaman da shi kwamishinan ƴan sanda yanzu yana magana ne kansa yankan aiki ma ƴan sanda, kuma a halin za a ganin kamar tattalin arzikin Najeriya zai dauki nauyin abin da yake sa idan ba, domin ana ganin cewa kamar ya dan ja baya kadan. A irin wannan yanayin me mafita?
To kullun dai ba za a iya cewa ba kudin da ba za a yi wa'annan abubuwa ba. Ka duba sace-sacen da ake a kasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki. Ban yadda da cewa ba kudi a Najeriya nan da ba za a saya ƴan sanda kayan aiki ba. Abinda za a yi shine dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma ƴan sandan Najeriya, ba don komi ba shine a mutunta su ko shine a ba su kayan aiki na zamani, a kyautata musu gunda za su zauna, a gyara musu albashinsu, idan sun yi retire a ba su gratuity da pension mai kyau, sannan a yi wa 'ya'yansu asibiti, a sama musu makaranta. In aka yi haka ina tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya. Hatta wa'annan operation da ake an yi overstretching din sojojinmu, ina tabbatar maka internal security aikin ɗan sanda ne. In aka yi haka ina tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya, sojoji za su yi aikin su, ɗan sanda za su yi aikin su. Saboda haka dole a yi musu adalci, a musu gaskiya.
A lajar wakar san ina dawo gare ka, misali wasu suna maganar cewa waɗannan kayan da kuke so a saya ma ɗan sanda kamar kasar ba ta da kuɗi, ka amince?
Wasu ba su da kuɗi? To ina zai samu kuɗi a sashen?
Idan ka ɗauki misali kafin zuwan wannan gwamnatin, ka ɗauki nawa ake sayar da gangan gurɓataccen mai a kasuwar duniya, yanzu kuma ake sayarwa, kaga abin ya yi ƙasa da yawa ranka dare.
To abin da kamata ya yi, in gwamnati ba ta samu in za ta samu kuɗi a sayi kayayyakin nan ba, a ƙara VAT. In an ƙara VAT
haraji,
haraji akan kowane abin da ake sayar da shi a ƙasar nan, kowane service da ake sayar da shi, to a sa na police a ciki, kowane abin da mutum ya saya za ce na police a sa cika kan na police, za su iya samun kuɗi su abin nan. Kuma in an yi haka sai kamata a samu su yi sosai, in ba haka za su sata.
Ya kuma da kana da fadawa za ta ci kuɗin?
Ai sata a Najeriya da kasan ɓera ɗan Najeriya ba yadda za ka yi da shi. Kuma yadda kullum nake faɗa, shi wannan magana na corruption ya zama kansa a ƙasar nan. Yau dai ka duba ka ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa zai yi yaƙi da rashawa da cin hanci, amma ya zama bala'i a jama'a, kaga dai inda jama'a suka sa shi gaba. Saboda haka mutanen kasar nan dole mu san cewa wannan sace-sace da shugabanninmu suke yi, da ministoci, da gwamnoni, da ne yanzu, da wanda suka bari, da wanda suka rike matakin iko a gwamnati, wannan abu ba daidai bane. In aka kwato kayayyakin da waɗannan mutane suka sata, ina tabbatar maka ba sai an sa wani VAT ko an sa haraji akan wani ba.
A ranka da akwai waɗansu masu lura da sha'anin ƴan sanda da suke ganin cewar shugaban ƙasa ya kamata ya yi wani gagarumin garan bawul a sha'anin ƴan sandan Najeriya. Misali a ce an yi ritaya daga matakin manyan AIG sakan nan, wato mataimakon superior general ƴan sanda zuwa sama, duk a sallame su. Manyan kuma shugaban da suke da adalci a ɗora sakan wannan mukaman akuma jamus kunni sannan a jaku malayi wasu na ga cewa ran haka na za samu sabuwar dundunar yan sanda ta Najeriya kana ga wannan zai aiki ranka
a zai aiki ba domin wanda za su release nan an ga training nan sosai fa su su sa kan aiki su san aiki sai kuma zuwa share su a kawo dan su a wannan wannan ba dai bane dama muna ce a samu succession abin nan in kana cikin aikin nan in ba wai kai laifi ba a barka ka kama shekarun da kuma da kai
Air Commander idan muka duba duk waɗannan tarin matsalolin misali gyara dai a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba za a dauki bangare ɗaya ne a gyara yau a gyara gobe a gyara jibi har a samu a gama gyaran misali ta yana kamar a fara
to wato Najeriya yadda aka yi mata daga-daga da sake-sace da tsoronsu kamar tsohon barguni in ka sa kafa a nan sai ya bari in ka sa kanka a can sai ya bari in ka juyi sai ya dere
gyara yadda za a yi kawai shine a dawo a bi doka da oda kuma a dawo a kan tafiya ta gaskiya abu kuma mai tsarin aikin dan sanda ya ce a yi matukar aka zo aka bi wannan aka yi kuma gaskiya kamar abubuwan da na faɗa na bayan nan aka zo aka yi musu su ina tabbatar maka ba sai ka kori wani ba ba sai ka ce awa ne kaza ba kuma ka ba su kyakkyawan training sannan ka ba su kyakkyawan alƙibla sannan kuma su samu kyakkyawan shugabanci ina tabbatar maka in aka yi haka to za mu samu Nigerian police mutanen kirki masu rikon amana masu aiki tsakanin su da Allah don su ma a gwamnatance an musu adalci an musu gaskiya
Alhaji Abubakar tsab misali yan sandan Najeriya sun yi kaurin suna wurin cin hanci da rashawa ranka dade meje ka wannan matsala ne
to ga shi kuma da mai tuku muna da sauran shiri da ya rage mana akan wannan batu na yan sanda da kuma bukatar samar da su a rukunin jihohi ko kuma a fasa a hannun tarayya wanda za mu kawo muku shi a makon gobe in Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara da muke yi muna fata za ku kasance tare da mu a lokacin yanzu a madadin bakin namu wato Abubakar Saf da Ahmed Tijani baba gamawa tare da shi wakilin namu Hassan Mainaka ne da ya shirya wannan muhawara din Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC kun ba ku lafiya
to madalla da wannan ko muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice
Sar Filo a takaice yayin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ke shirin bada ba'asi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai a ranar Laraba. Wani abu guda da ya yi bayyana karara shine dadaddan jami'in gabatar da kara kuma tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ba zai fadi wani abu ba face abin da ke kunshe a rahoton sa na karshe dake wajen Attorney General William Barr. Dubban masu zanga-zanga sun yi da pipi a babban titin Puerto Rico suna ta kira da Governor Ricardo Rosello ya yi marabus. Idan aka hada da zanga-zangar ta jiya Litinin an yi kwanaki 10 kenan a jere ana ta zanga-zanga a wannan tsibirin kasar. Jijiyoyin wuya na kara tashi a kasar Hong Kong sanadiyar wani hari da ake kyautata zaton wasu 'yan bangane suka kai kan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokaradiyya inda mutane da dama suka jikkata. An yi ta yada wasu bidiyo ta wayar salula a kafofin sada zumunta da suka nuna wasu mutane sanye da fararen tufafi na kai hari akan matafiya.
To madalla a gaishe ki kafin mu sallama bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan gidan Sharunuhu a unguwar Yalo kuma fi musamman ambassador Baba Alhaji da Halifa Malam Yahaya Sharif na rasuwar ƴan uwansu Muhammad Hamsu da Abubakar Sadiq Allah ya ji kansu kuma gafarta musu ikon ta karshen mu kuma ya kyautar namu karshen to masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri dauke da wasu rahotanni za kuma iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shiri shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu ma na Facebook yanzu a madadin Daula Salim da ta gabatar da shirin da kuma Chibahiru Jido ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi assalamu alaikum
Afrika.